Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko ana shirin yi cikin farin ciki da annashuwa. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 4 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, mai kula da tsare-tsaren yaki da cutar coronavirus a fadar White House, Deborah Briggs, ta nuna damuwa matuƙa kan yadda mafi akasarin Amurkawa ba sa bin ka'idar nesa-nesa da juna. Sannan kuma jami'an Amurka sun yi imanin cewa China ta rufa-rufa kan girman matsalar barkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata kamar yadda wasu bayanan sirri suka nuna. Haka kuma wasu gwaje-gwaje da aka gudanar a Tanzania sun nuna cewa kayayyakin gwajin coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ba su da inganci.
Labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa ministan kwadagon jamhuriyar Niger Muhammad Ben Umar ya rasu.
Margayi Muhammad Ben Umar ya rasu ne da al'asiriyar jiya Lahadi a asibitin Hospital General de Reference da ke nan birnin Yamai.
Idan mun kada shiyyar Taraba ta arewacin Najeriya, za a ji cewa duk da annobar cutar corona, fadace-fadacen kabilanci na ci gaba da wanzuwa.
Matasa suna kokari kenan za su je su dauko dawakin jama'an da suka tsira rayukan zai.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da kuma karatu Al-Qur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai kula da tsare-tsaren yaki da cutar coronavirus a fadar White House, Deborah Briggs, ta nuna damuwa matuƙa kan yadda mafi akasarin Amurkawa ba sa bin ka'idar nesa-nesa da juna a wani mataki na daƙile yaduwar annobar coronavirus a ƙasar. Aƙalla rabin gwamnonin jihohi 50 na ƙasar sun fara buɗe wuraren taruwar jama'a kamar wuraren shakatawa da na ƙwallon lambu ko kuma golf da wasu gababin teku da ake shakatawa, yayin da shaguna kamar na gyaran gashi suka buɗe kasuwancinsu a wuri guda. Amma babu jihohin Amurka da suka cika ka'idojin fadar White House ta gindaya na ganin raguwar masu kamuwa da cutar cikin makonnin biyu kafin ba da izinin wuraren kasuwancin su sake bude kafofinsu ko kuma mutane su fara tarayya a wuri guda. Briggs, wacce ta yi magana a jiya Lahadi, ta ce akwai hadari matuƙa tattare da haduwar jama'a a bakin tekun Pacific na California a ranar Asabar. Ta ce kuma a jihohin da gwamnoni suka ba da izini a sake buɗe shagunan gyaran jiki na mata, yana da kyau cewa masu gyaran jikin da masu sana'o'i gyaran kafa da hannu da abokan cinikayya suna sa ƙyallar rufe baki da hanci. Amma ta ce duk da haka kusantar juna da suke yi bai dace ba. Jami'an Amurka sun yi imanin cewa China ta yi rufa-rufa kan girman matsalar ɓarkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata kamar yadda wasu bayanan sirri suka nuna. Shugabannin China da gangan suka boye munin cutar daga duniya a farkon watan Janairu, in ji wani rahoto da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar a ranar 1 ga watan Mayu wanda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta samu kofinsa. Bayanan sun fito ne a daidai lokacin da gwamnatin Trump ke ƙara yin allawadai daga ƙasar China, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a ranar Lahadi ya ce China ke da alhakin bazuwar cutar kuma ya zama dole ta amsa laifinta. Takaddamar na zuwa ne yayin da masu sukar gwamnatin ta Trump suke zarginta da jan ƙafa wajen kimtsawa kan yadda za a tunkari annobar, inda suka nuna gazawarta. Abokan adawar shugaba Trump sun zarge shi da nuna matsin lamba ga China, wacce kishi Amurka ce amma kuma babbar abokiyar cinikayyar kasar. Hakan dai wasu na ganin yunkuri ne da Trump ke yi na daukan hankulan Amurkawa kan gazawar da gwamnatinsa ta yi. A nata bangaren, China ta yi ta yunkurin dauki hankulan jama'a kan barkewar cutar, inda aka ga ta kara yawan kayayyakin asibiti da take shiga da su kasar tare da rage waɗanda take fitarwa. Ta kuma fake da hakan ne inda take musanta cewa an saka takunkuman fitar da kayayyakin tare da fitar da bayanan harkokin kasuwancinta kamar yadda kididdiga ta nuna. Yan jarida kasar Kamaru sun gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya yayin da suke zanga-zangar nuna adawa da zargin cin mutunci da gwamnati take musu da kuma daga 'yan tawayen da ke fafatukar neman yakin bangaren masu amfani da harshen Ingilishi mai zaman kansa. Cikin wata sanarwa da suka fitar, kungiyar 'yan jaridan ta kasa da kasa da ake kira Reporters Without Borders ta ce Kamaru tana matsayi na 134 daga cikin kasashe 180 a cikin jerin kasashen duniya a shekarar 2020 da ke samun 'yancin 'yan jaridu na duniya. Wasu 'yan jarida Kamaru na tsare saboda bada rahotanni da suke yi, wasu kuma suna tserewa sojoji ko kuma 'yan ta'adda da ke fafatukan neman yakin na bangaren masu amfani da harshen Ingilishi. 'Yan jaridan kasar ba su gudanar da bukukuwa kamar yadda aka saba ba a sauran shekaru saboda matsalar coronavirus da aka samu sama da mutum 2000 dauke da ita a kasar. Amma sun ce suna taya abokanan aikin su da ke tsare bakin ciki da suke ji, kamar irin su Manchi Bibixi da C. Conrad da aka tsare tare da tuhumar su da laifukan yi wa kasa laifi tun dai a shekarar 2017 ake tsare da 'yan jaridar.
Kuma kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Nijar waje cikakken bayani game da rasuwar ministan kwadugon ƙasar Muhammad Ben Omar. Salabarma gare ka.
Le COVID-19 est une réalité, c'est pas une vue de l'esprit.
Muryar ministan kwadugon jamhuriyar Nijar Muhammad Ben Omar kenan a ranar 30 ga watan Maris na 2020 lokacin da yake jaddadawa daukacin ma'aikatan kasar cewa an samu bullar cutar COVID-19, yana mai cewa magana ce ta gaskiya ba almara ba. Saboda haka ya gargaɗe su akan buƙatar kiyaye matakan da gwamnati ta shimfiɗa da nufin daƙile yaduwar wannan annoba.
C'est mortel, ça tue. Et ça se propage à la vitesse de la lumière.
Margayi Mohamed Ben Omar ya rasu ne da al'asirar jiya Lahadi a asibitin Hospital General de Reference da ke nan birnin Yamai bayan fama da cutar hawan jini. Kafin a bashi mukamin ministan kwadago, Mohamed Ben Omar lokacin da yake raye ya rike mukamin ministan ilimi mai zurfi daga shekarar 2016 zuwa 2017, sannan ya rike mukamin mataimaki na biyar na kakakin majalisar dokokin Nijar a wa'adin mulkin farko na shugaba Isu Muhammadu. Fitaccen ɗan siyasa ne da ya taka rawa a zamanin jamhuriya ta hudu a ƙarƙashin janar Ibrahim Ba'ala mai nasara musamman wajen kafa jam'iyyar RZP jama'a. Haka kuma Ben Omar ya rike mukamin ministan sadarwa kakakin gwamnati a zamanin shugaba Tanja Muhammadu, inda ya yi tsayin daka wajen ganin Tanja ya zarce a kan karaga bayan shuɗewar wa'adinsa na biyu a ƙarshen shekarar 2009. Rikicin shugabancin da ya kunno kai a jam'iyyar RDP jama'a ya sa Muhammad Ben Omar da magoya bayansa ficewa daga wannan jam'iyya don kafafe SD Basira a shekarar 2015, wato watanni kaɗan kafin zaɓuɓɓukan shekarar 2016. Kuma duk da haka wannan jam'iyya ta samu kujerun wakilci a majalisar dokokin ƙasa.
Ƙasa ta ita ce uwata, ita ce ubana. Ƙasa na ta mun gudu, Nijar ta bani horo, Nijar ta bani ilimi, Nijar ta bani aiki, Nijar ta bani mutunci, Nijar ta bani makani. Yau a sunan Nijar nake magana, Nijar nake so in ba bauta.
Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a shafinsa na Twitter ya bayyana alhini a game da abin da ya kira babban rashi.
C'est avec un cœur ému que je viens d'apprendre ce jour les rappels adieux du ministre de l'Emploi Mohamed Ben Omar.
Gidan rediyon gwamnatin Nijar da ke gabatar da sanarwar shugaban na cewa labarin rasuwar ministan kwadago Mohamed Ben Omar ya jefa shi cikin dimuwa. Ya kara da cewa a wannan lokaci na bakin ciki ina isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalansa da jam'iyyarsa. Allah ya ji kansa. Dan kimanin shekaru 55 da haihuwa, Margayi Muhammad Ben Omar malamin makaranta ne da ya lakanci aikin koyarwa a makarantun share fagen shiga jami'a. A wannan litinin ne ake sa ran yin jana'izarsa karkashin jagorancin shugaba Isu Muhammadu kafin a yi masa rakiya zuwa makwancin karshe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hadiza Kiyari da cigaban labaran duniya.
Wasu gwaje-gwaje da aka gudanar a Tanzania sun nuna cewa kayayyakin gwajin coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ba su da inganci bayan da sakamakon gwaje-gwajen da aka gudanar kan samfurin akuya da ichen gwanda ya nuna cewa suna dauke da cutar ta coronavirus. A jiya Lahadi, shugaba John Magufuli ya yi watsi da kayan gwaje-gwajen na coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ta Tanzania, saboda a cewarsa ba su da sahihan sakamako. Magufuli, wanda gwamnatinsa ke fama da suka game da kan yadda take rufa-rufa kan barkewar cutar coronavirus, kuma a baya nema 'yan Tanzania su yi dukufa wajen yin addu'o'i domin cutar ta wuce, ya ce kayayyakin gwaje-gwajen suna tafka kurakurai. An shigo da kayan gwajin COVID-19 ne daga kasashen waje, kamar yadda Magufuli ya ce yayin wani taron da aka yi a Chato da ke arewa maso yammacin Tanzania, ko da yake bai ba da ƙarin bayani ba. Jami'an Afghanistan suna binciken rahotanni da ke cewa masu tsaron Iran na duka da azabtar da wasu mutanen Afghanistan da ke kokarin ketara iyaka da kuma jefa su cikin kogi da ake kira Harry Road. Jami'an Afghanistan sun ce akalla gawarkin mutum 12 ne aka ciro daga kogin a tsakiyar lardin, sannan wasu 8 kuma sun bace. An kuma ce an kai hari kan akalla mutum 70. Wata sanarwar kungiyar Taliban ta fitar ta ce mutum 23 sun mutu. Sun ci gaba da dukan mu da bututu, suna cewa kar ku dawo kasar mu, kuma suna ci gaba da jefa mu cikin kogin. Ne daga cikin waɗanda suka tsira ya faɗa wa manema labari.
Karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kada Najeriya, inda duk da tashin hankalin da ake ciki na annobar corona, wannan bai hana wasu kabilu fadace-fadace da karkashe juna ba a jihar Taraba ta arewacin Najeriya. Ibrahim Abdulaziz Gareka.
Domin ko bagar kicin da ya auku a makon jiya tsakanin wasu al'umma a yankin Laugame da wajen kamun kifi, yanzu haka wani sabon rikici ne ya sake ballewa tsakanin 'yan kabilar Tibi da kuma al'umman Ichen a yankin Donga da ke kudancin jihar Taraba. Kamar yadda wasu majiyoyi da kuma wasu al'umman da lamarin ya shafa suka tabbatar, an ko samu asarar rayuka baya gidaje da kuma dukiyar da kona, kuma batun yau ba ake nuna ya tsa tsakanin waɗannan kabilu biyu.
Rashin jituwa da aka samu tsakanin Tibi da mutanen Ichen suka farma mutane gida da mu, yau kuma da safe nan suka farma mutanen Gankwe, suka kone Gankwe.
To kamar yanzu asar rayuka na kuka yi?
Matasa suna kokari kenan, za su je su dauki gawakin jama'an da suka rasa rayukansu.
To ne babu jami'an tsaro ne a wuraren naku?
Jami'an tsaro da aka tura su da suka zo suna barin gari kenan, ba su kai kilomita daya ba sai suka kewaye gari gaba daya.
Abin da ke tsakanin su shine magana ne na wai maganar sarauta da kuma maganar gona. To wannan shine abin da yake faruwa tsakanin su, wanda idan ba an hankarar da gwamnatin tarayya da kuma hukumomin da ya kamata su ɗauki mataki ba, za a yi asarar rayuka da dama, kuma musamman yanzu lokacin da ake azumi. Wallahi jiya ba su iya bacci ba a wannan ƙauyukan.
To sai dai kuma kawo yanzu tuni fa aka tura jami'an tsaro zuwa wuraren da aka samu tashin hankalin. DSP David Misal da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Taraba ya ko bayyana min halin da ake ciki a yanzu.
Hankula dai sun fara kwanciya a wannan wuri da ake kira Mararaban Donga. Wannan rikici kuwa ya biyo bayan rashin samun fahimtar juna a gona tsakanin waɗannan kabilu. Amma dai shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba ya yi tattaki zuwa wannan wurin, sannan kuma ya sake tura jami'an tsaro patrol teams a wannan wuri. A takaice dai yanzu mun tabbatar da mutum 4 wanda suka yi asarar rayukansu ta dazin wannan rikici.
Wannan mako dai na zuwa ne yayin da al'umman yankin Lauda aka samu rikici game da wajen kamun kifi ke kira ga gwamnatin tarayya da ta shiga tsakani domin kawo daidaito.
Tana magana ne da Honorable Musa Biyau. Abin da muke bukata gwamnati ta yi shi ne gwamnati ta kafa bincike na mutane masu adalci, ko duk wanda suka gana shi ne su tabbatar masa da kayansa, sannan a ɗauki mataki akan wanda baya son zaman lafiya.
kana magana ne da Reverend Indina Audi. Taimakon da ina kira don Allah gwamnatin jiha da sa hannu manya-manya mu, kamar akwai wanda sun yi da su manya na gwamnati wanda suke nan a constituency namu, kamar a ce su Senator Isalau da su Honorable Baido, wayannan suke tare a constituency namu da su Honorable Irimiya Manjude, wayannan akwai mutane masu hikima wanda za su ba su hikima domin a biyo kai.
Ko ma da menene in yi magana kan ce zama lafiya wa ya fi zama ɗan sarki. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahim da wannan rahoton, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Bayan da shirin ciki da gaskiya gabatar da shirye-shirye kan halin kaka na kai da tsaffin 'yan sandan Najeriya kan tsinci kansu ciki bayan sun yi ritaya saboda rashin kulawa da ake ba su wajen biyan su haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata. To sai ga shi su ma jami'an 'yan sandan da ke kan aiki sun kawo mana ƙorafin su na rashin biyan su kan lokaci da samar musu da kayan aikin da za su kare al'ummar ƙasa, musamman waɗanda aka aika can arewa maso gabashin Najeriya don yaƙi da Boko Haram. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sartil Hashin Gumel. Rashin kyautatawa jami'an tsaro kamar su 'yan sanda dai ana kallon su a matsayin wani dalilin da ke kawo koma baya da ake fuskanta a aikinsu. Lamarin da kan haifar da rashin tsaro, cin hanci da rashawa da dai sauran matsaloli. A daidai lokacin da wannan fili ke duba ƙorafe-ƙorafen tsaffin 'yan sandan da suka sadaukar da rayukansu wajen bautawa ƙasa ta fuskar haƙoƙinsu da kundin tsarin mulki ya ba su. Sai gashi wasu jami'an 'yan sandan da yanzu haka suke kan aiki su ma sun kira wannan fili domin bayyana irin halin da suke ciki da ya haɗa da rashin biyan su albashi ko allowance akan lokaci, tare da rashin kulawar da ake nuna musu wajen barin su su rinka sayan kayan sarki da suke sakawa domin aikin. Wani jami'in ɗan sanda da ya nemi a saka sunansa, wanda yanzu haka ya ce an aika shi jihar Yobe domin yaƙi da Boko Haram, ya kira wannan fili domin bayyana mana irin halin da yanzu a zahiri suka tsinci kansu ciki.
Assalamu alaikum.
Yawwa, jami'in 'yan sanda da ba a sanin sunansa. Lafiya lau. Na ga saƙonku kan halin da kace kuke ciki na damuwa wannan aikin.
Wallahi na ransa magana Allah don ka dade. Gaskiya muna cikin takaici sosai.
Ko za ka bayyana mana abu ɗaya ko biyu da ya sa kake kuna cikin takaici?
Abu na farko, mun zo nan domin mu kare rayukan mutane da dukiyar mutane, kuma rayukanmu yana cikin hatsari wanda kuma gwamnati ba ta kula da mu ta wurin ciyarwa da kuma wurin allowance namu. Yanzu muna watan mu na hudu wanda kuma ba biyan mu ba ciyar da mu, ya sa kenan muna cikin takashi.
Yanzu kana wani yanki ne na Najeriya?
Ina cikin Yobe.
Yankin da ake fama lokacin da rikicin 'yan Boko Haram kenan?
Haka yi ranka da zai. A gaskiya muna cikin takashi domin muna nan domin mun kare rayukan mutane da kuma duk mutane, mun baro iyalanmu da yaranmu da nisa domin mun sadakar da rayukanmu domin mu zo juma bauta Najeriya, mu kare kasarmu daga cikin kowane irin kunshi. Sai ya kasance da cewa kula ba a yi mana sosai domin rashin biya allowances da kuma rashin ciyar da mutane domin su samu karfi su tabbatar da zaman lafiya a kasar Najeriya ko kuwa a kasar Yobe da Maiduguri da Adamawa. Amma har wa yanzu muna watan mu na hudu wanda ba a taba biyan mu allowance namu daga watan daya har zuwa wannan watan na hudu ba. So shine muna so a kai kukanmu ga shugabanninmu da kuma shi shugaban kasa da a ji tausayi, mu ma a bamu karfi domin mu yawatar da aikin da ya kamata mu yi. Muna kuka domin ku masu karantar da jaridu da kuma daukan labarai domin labari ya kai ga kunuwar su shugabanninmu da kuma waɗanda ya kamata su ji tausayinmu domin rayukan da muke karewa da kuma yadda muka sadakar da rayukanmu domin mu kare kasarmu daga cikin kunshi. To yanzu daga wannan watan daya har zuwa watan hudu da muke ciki ba biya mu ba, to san da cewa akwai mutane a kasar nan da suke bautawa kasar nan bil haki da gaskiya, muna cikin takashi sosai.
Yaya wannan allowance din naku yake, nawa yake biyan ku ne?
Allowance namu din ana biya ne bisa ga girma, kamar abin da ya kama daga karamin ran zuwa sajen ana biyan su 30,000, sarto kuma ana biyan su 45,000 allowance kenan, wanda kuma ba a bamu abinci a ciki ne za ka
ci abinci. Allowance ko albashi ne?
Allowance ne na operation, ba albashi ba.
Dama sai an baku ne kuke iya sayan abinci ku rayuwa a wannan yankin kenan yadda ya kamata.
Labarin rayuwarmu a nan wurin takashin da muke ciki domin na daya idan ba a bamu salari ba, in ko an biya mu salari da shi muke amfani da shi mu sallami iyalanmu da shi, mun biya school fees da shi, mun sake shi a ciki. Wannan allowance na operation din shine ya kamata za a dinga biya mu domin mu saya abin shi da shi, domin kuma mun biya bukata ta wurin shanmu, ta wurin lafiyarmu. A cikin lafiya ma ko da kai rashin lafiya ba za a dauki mataki a kai ka wani asibiti ko ku yi maka magani ba. To a ciki ne muke samun wani abu mun biya bukata ta wurin rashin lafiya da kuma wurin ciyarwa. To idan ba biya mu salari ba, haka za mu dinga lallabawa har lokacin da salari zai zo, mun biya school fees, mun biya kudin gida a ciki. To duka komai dai a cikin salari ne, amma allowance kam tun daga watan daya har zuwa wannan watan ba a biya mu ko naira ba.
To ba mu labarin ya aikin ku yake kasancewa a yankin tare da sauran jami'an tsaro musamman masu sojoji?
A cikin operation din kashi-kashi ne, akwai special task force wanda sauran suna haɗu da sojoji, sauran kuma operation lafiya dole ne, sauran kuma suna karkashin defense, suna karkashin sojoji a defense. So su kuma a zahirin gaskiya ana biyan su JTF da su SCF. To mun da muke under operation lafiya dole mu ba a biyan mu, sauran kuma ana biyan su. So kamar mobar zalla da yan sandan da suke nan wurin, wanda suka taho daga wurare daban-daban, wanda ya kamata a biya su allowance nasu na kowane wata, shine muke magana a kai.
Ya za ka bayyana mana yadda wannan yaƙi da ta'addanci yake, yana yin nasara ne ko kuma baya tafiya yadda ya kamata?
Ana nasara a kai, domin abun da ya faru a kwanan baya yanzu muna gani da cewa ana kan ci nasara a kai, saboda akwai kwanciyar hankali a dan lokacin kaɗan. A kwanan baya kam abun ya yi muni sosai, amma a cikin wannan lokacin gaskiya jami'an tsaro suna cima buri abinda gwamnati suke bukata a daidai gwalgwadon karfinsu.
Abin da ya sa wannan fitina ta 'yan ta'adda ta kasa karewa a yadda wasu suke zargi shine kudin da gwamnati take turawa na aikin tsaro, wanda kuma idan aka gama wannan fadan to kudin za a daina turawa. Me za ka ce kan masu wannan tunanin?
Ko da dai da gwamnati suke turawa, gaskiya a gani na gaskiya ba a amfani da shi ta hanyar da ta dace, domin gwamnati idan sun tura kudi ba su bin sawu, su san da cewa ana biyan bukatu security ko kuwa security ana bossing moral nasu ko kuwa bayi, domin wani lokaci kudaden yakan shiga a hannu waɗanda ba su da tunani da kuma fatan zaman lafiya a ƙasar nan. Ina so da gwamnati in ta so ta tabbatar da zaman lafiyan din abinda suke turawan ana amfani da shi ta hanyar da ya dace, ko kuwa wani ne yakan dauki kudin ya yi amfanin kansa da shi, ko kuwa ana biyan bukata na security ko kuwa ba a yi, a bossing moral nasu ko kuwa a yi musu, ko a ba su makamai wanda ya dace ko kuwa ba a ba su ba. So idan an bayar dai sai kawai a yi shiru, kowa dai ya yi abin da ya ga dama a cikin rayuwarsa.
Kaddara babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya ji wannan hira, me kake so wani sako za ka faɗa masa?
Ya kamata a bossing moral na security, a biya musu bukatunsu, a yi musu komai. Kamar yadda nake gaya maka, uniform da kaina tun da na shiga aikin dan sanda
na manta lokacin da an bani uniform da takalmi sai ko in cire kudina sai ka gani idan ka lura zaka ga uniform na police ya zama to barkatai domin kowa ya ga yadin da ya miki ko kwa ya ga kayan da ya miki zai iya saya zaka ga mu ba za su saya mutum goma zaka ga uniform daban-daban a jikin su zaka ga takalmi daban zaka ga hulan su daban domin kowa yana saya da kudi zaka ga wani zai fita da bindigan sa ma bindigan ya yi baya aiki sosai ko kwa altashin sa ma guda 20 ne ko kwa wani altashin ma kwaya na fitar da wutan ya loshe baya iya tafiya a lokacin da ya kamata ina roƙon gwamnati da su dauki matakai akan jami'in tsaro.
Allah ya kyauta. Idan mai duka ya kai mako mai zuwa zamu kawo muku ci gaban wannan shiri. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya, ni Sarfil Hashim Gubel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga karatun Al-Qur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan.
Ismi na Firdausi Ishaq. من تحفيظ القرآن في إسلامك أكاديمي. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
Mai kula da tsare-tsaren yaƙi da cutar coronavirus a fadar White House, Deborah Briggs, ta nuna damuwa matuƙa kan yadda mafi akasarin Amurkawa ba sa bin ka'idar nesa-nesa da juna a wani mataki na daƙile yaduwar annobar coronavirus a ƙasar. Aƙalla rabin gwamnoni jihohi 50 na ƙasar sun fara buɗe wuraren taruwar jama'a kamar wuraren shakatawa da na ƙwallon lambu ko kuma golf da wasu gababin teku da ake shakatawa yayin da shaguna kamar na gyaran gashi suka buɗe kasuwancinsu a wuri guda. Jami'an Amurka sun yi imanin cewa China ta yi rufa-rufa kan girman matsalar ɓarkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata kamar yadda wasu bayanan sirri suka nuna. 'Yan jaridar ƙasar Kamaru sun gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya yayin da suke zanga-zangar nuna adawa da zargin cin mutunci da gwamnati take musu da kuma daga 'yan tawayen da ke fafatakar neman yakin bangaren masu amfani da harshen Ingilishi mai zaman kansa.
To ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar Ridda Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu sake kawo muku da sabon shirin. Kafin nan ga sakon ta'aziyya ga mai sauraron mu Alhaji Abdulkadir Garu. saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Zainab Sule Muhammad Garu a makon jiya. Allah ya ji kanta da rahama ya kuma ba da hakurin dangana. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Ciwa Hero Dodone da ya haɗa mana sautin ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yau ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
Bonjour, au micro Idrissa.